الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهدي ودعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da saduwa a wannan yammaci na Laraba daren Alhamis yau muna 26 ga watan 2 watan Safar bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam shekara 1447 wanda kuma ya dace da yau 20 ne ga watan 8 hijiran miladiya 2025 ci gaba da karatu muna tafsirin alqur'ani mai girma daga wannan masallaci namu mai albarka masallacin Ihya'us Sunna da ke wannan unguwa ta Fantami a nan cikin garin Gombe fadar jihar Gombe muna addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya kara wannan gari namu albarka da sauran garurukan mu gaba daya idan ba amanta ba satin da ya gabata mun tsaya ne a ƙarshen sati uku kenan ko sati uku da ya wuce ya salamu sati uku da ya gabata mun tsaya a ƙarshen aya ta 112 cikin wannan sura mai albarka suratul baqara yau za mu tashi a farkon aya ta 113 wa qalatil yahudu laysatun nasara ala shay'in aya ta 113 wanda kuma wannan shine darasin mu na 30 daidai a cikin wannan sura mai albarka suratul baqara saboda wajen sati uku ba mu karatu ba ba za mu amsa tambaya ba kai sai za mu shiga cikin karatu insha Allah wa billahi tawfiq wa alaihi tukulan wala hawla wala quwwata illa billah na'am
bismillahirrahmanirrahim wa qalatil yahudu laysatun nasara ala shay'in wa qalatun nasara laysatil yahudu على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون
وبنجي جاء وقالت اليهود laysat an-nasara ala shay yahudawa suka ce nasara ba akan komai suke ba illa suna kan bata ba sa kan shari'a wa qalat an-nasara hakanan su ma nasara bi ma'ana kiristoci kenan suka ce laysat al-yahudu ala shay'in yahudawa ba akan komai suke ba na gaskiya yahudawa kawai suna kan bata ne Allah sai ya ce kazalika aw wahum yatluna al-kitab alhali dukan su biyun kuma kowa na karanta littafin da ke hannun shi yahuda suna karanta at-taura nasara suna karanta injila amma kowa na karanta kowa kadhalika qala alladhina la ya'lamuna mithla qawlihim Allah yace kamar haka ne wadanda ba su sani ba bi ma'ana jahilai wadanda babu littafi a hannun su su ma suka fada irin abin da wadannan guda biyun suka fada fallahu yahkumu bainahum yawmal qiyama Allah subhanahu wa ta'ala zai hukunci tsakanin su da juna ranar gobe kiyama fi makanu fi yakhtalifun cikin abin da so kasance suna sabani akai waye mai gaskiya wannan yace baka kan daidai wannan yace ni nake kan daidai ana ta ainihin cece ku ce to kowa ya kwantar da hankalin shi fallahu yahkumu bainakum yawmal kiyama Allah shine zai hukunci tsakanin su da juna ranar gobe kiyama fi makanu fi yakhtalifun cikin abin da suka kasance suna sabani akai ya tabbata ruwaya ingantacciya kamar da Ibn Abi Hatim ya kawo cikin tafsirin shi daga ainihin Imma Ikrima Maula Ibn Abbas ko Sa'id Ibn Jubair daga cikin daliban Ibn Abbas ruwaya zuwa ga babban sahabi Abdullah Ibn Abbas turjamanul Qur'an wanda kusan malaman tafsiri suke cewa a cikin sahabbai kam babu malamin tafsiri kamar dan Abbas wanda Imam Sayyuti ya kawo ruwaya a cikin al-Itqan fi ulumil Qur'an. Haka nan Imam Aliyu Sabuni ya kawo a cikin ainihin littafin shi na mai suna At-Tibyan fi ulumil Qur'an. Abdullahi bin Abbas kusa in ana jero sahabbai masana tafsiri zaga da shi ake farawa. Mai bin shi a baya Abdullahi dan Mas'ud, duk Allah ta'ala ya kara musu yadda. To ruwaya ta tabbata da gare shi kale yace lamma qadima ahlu najran minan nasara ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. A lokacin da nasara najran wata tawaga ce ta kristoci, manyan kristocin malamai da manyan gari da shugabanni suka yi wata waga, suka yi tattaki tun daga najran har madina, suka zo suka zauna suka yi kwanaki, suka tattauna da annabi, suka masa tambayoyi sallallahu alaihi wasallam, wanda wannan shine dalilin saukar da surata Ali Imran tun daga farkon sura har kusan aya ta ainihin 80 ko makamancin haka. Dalilin saukan Ali Imran shine wannan tawagan ta nasaran najran da suka zo Madina suka tattauna da annabi sallallahu alaihi wasallam. To a lokacin da suka zo shi Ibn Abbas yace atadhum ahbaru yahudi, yahudawan Madina manya-manyan malaman su sun zo sun samu waɗannan kiristoci. Fatanazawu inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, suka yi jayayya aka yi musayan yawu aka faɗi maganganu kuma a gaban manzo sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rafi bin Huraymila, ɗaya daga cikin manya-manyan malaman Yahudawa mai suna Rafi bin Huraymila, sai ya ce ma antum ala shay'in, ai ku ba akan kome kuke ba, kuna kan bata ne, kuna kan ƙarya. Wa kafara bi Isa bil injili, ya kafircewa annabi Isa, ya kafircewa injila, ya ƙaryata dukkanin addinin da ainihin annabi Isa zo da shi. Wa qala rajulun min ahli najran minan nasara lil yahud, sai shi ma wani mutum daga cikin wannan tawagan ta kristocin najran ya gaya wa yahudawa yace ma antum ala shay'in, ai ba akan komai kuke ba, kuna kan bata ne, kuna kan ƙarya. Wa jahada bi nubuwati Musa, ya musanta annabcin Musa, cewa Musa ma gaba ɗaya ƙarya ne, babu shi annabi Musa ƙarya ne, ba a yi shi ba ma a tarihi. Wa kafara bi taurati, ya kafircewa at-taura, yace at-taura ba gaskiya bane ba. To da wannan ta faru, yahudawa sun ce ma antum ala shay'in, ba ku akan komai na gaskiya. Nasara suka ce ma antum ala shay'in. Fa anzalallahu ta'ala fi zalika min qawlihima, Allah sai ya saukar da wannan ayar. Wa qalatil yahudu laysatil nasara ala shay'in, wa qalatil nasara laysatil yahudu ala shay'in. Sai Allah ce to wa hum yatluna alkitaba, alhali su bin duk suna karanta littafi. Qala Ibn Abbas yace inna kullan yatlu fi kitabihi tasdiqa man kafara bihi, ai kowanne daga cikin su a littafin shi yana karanta gaskiyan abin da ya kafircewa. A cikin at-taura an ce annabi Isa gaskiya ne, a cikin injila an ce annabi Musa gaskiya ne. To me kawo kare ta juna kuma shine son zuciya, kungiyanci. Ina fata an gane, ga abu nan gaskiya ne, kaga mutun ya murda shi saboda ya dace da abin da yake so, ya kare shi wa gabanin shi, ya kare kungiyan shi, ya kare ainihin son zuciyar shi. To wannan abu haka yake asali a tarihi ga duk wanda yake bin son zuciya, haka kuma abun yake a jiya, haka yake a yau, haka zai ci gaba da zama gobe da jibi illa man rahimallah. Kadai sai wanda ya rike gaskiya yake daukaka gaskiya fiye da abin da yake so. Ya tabbata cikin hadisi ingantacce kamar da Muhammad bin Muhammad bin Sayyidin Nas ya ruwaito a cikin Kitabul Hujja, hadisi ne hasan a wajen su Imam An-Nawawi. Annabi yake cewa la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi, imanin ɗayanku ba zai cika bai zama mai cikakken imani sai ya zanto duk abin da yake so a ran shi zai bi abin da muka zo da shi. Abin da baka so a ce ai abin gaskiya ne ka ji kana so, abin da baka so a ce haka yake a sunna ka ji kana so, to wannan shine imani. Amma in ya zanto sai abin da ya dace da son ranka, abin da ya dace da son zuciyanka, abin da ya dace da kungiyanka, abin da ya dace da shugabanninka suke so, shi zaka kare, shi zaka defending, to ba addini kake ba, yanzu kana bauta son zuciyanka kenan. Yasa Allah ce wa hum yatluna alkitaba, kaga mutun ya karanta aya, ya karanta hadisi, amma sai ya murda shi da karfin tsiya, ko ma yace hadisi ma babu shi alhali akwai shi. Allah sai ce kadhalika, kamar haka ne, qala alladhina la ya'lamuna, wadanda yake jahilai bi ma'ana larabawan makka kenan, haka suka fada misla qaulihim, irin abin da yahuda suka fada wa juna. haka su ma sun san manzon Allah alaihi salatu wassalam, sun san iyayen shi, sun san kakannin shi, sun san yaushe aka haife shi, yaushe girma, ya dabi'un shi yake, mutum ne mai gaskiya, mai amana, mai kaza, ba sa zargin shi da komai. Amma da yazo musu da musulunci, sai suka ce ƙarya yake. Ina fata an gane a tarihin Annabi, tunda aka haife shi, tun daga jarirantaka har yarinta, har ya zama saurayi, har ya zama manzo yana dan shekara 40, ba a ruwaito a tarihi ba ya taba ƙarya, ko a yarinta bai taba ƙarya ba, ba taba samun shi da wani aikin asha da ake tuhuman shi ba, ko da na yarinta. Amma aka haka sun sani, har suka sa masa suna Al-Amin, amintacce, mai gaskiyan da babu kaman shi a Makka. Amma duk da haka da yazo musu da abin da ba shi suke so ba, suka ce innahu lamajnun, ya samu tabe hankali, suka ce sahirun kazzab, ai matsafi ne, makaryaci ne. Shine kadhalika qala alladhina la ya'lamuna misla qawlihim, haka su ma kafaran Makka da suka san gaskiyar manzon Allah alaihi salatu wassalam, amma tunda yazo da abin da ya saba da san zuciyarsu, sai suka ce ƙarya yake. Allah sai ya ce to fallahu yahkumu bainahum yawmal qiyama, Allah zai hukunci tsakanin su juna ranar gobe kiyama, fi ma kanu fihi yakhtalifun, cikin abin da suka kasance suna sabani akai. To haka duk wani sabani da ake a yau, idan ka kalle shi zaka ga ya ginu ne akan san zuciya. Qur'ani da hadisi dai a fili yake karara. Ina fata an gane gaskiya guda ɗaya ce, in ka yadda ka huta, in baka yadda ba sai mu ce da kai fallahu yahkumu bainana fi ma kunna fihi nakhtalifuna. In aka je kiyama, Allah zai ainihin baje koli, za a gane wace kare ƙarya, wace kare gaskiya, wace kare shugaban shi, wace kare sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai Allah ya ce mi
wa man a'lamu mimman mana'a masajidallahi an yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم.
الله تومن أظلم وايفي ظالمش daga cikin mutane, wane ne mafi zalunci, wane ne babban azzalumi, mimman mana'a masajidallahi an yuzkara fiha fi hasmuhu, sama da wanda ya hana a ambaci sunan Allah a cikin masallatan Allah. Masallati ne na Allah da aka gina dan a ambaci sunan Allah, amma shi sai hana ambaci sunan Allah a cikin masallatan Allah. Wasa'a fi kharabiha, kuma ya iyakar iyawan shi, ya aiki tukuru dan ga yaro sau dannan masallatan. Allah sai ce ulaika, irin waɗannan mutanen, ma kana lahum, bai dace ba a gare su an yadkhuluha, su shiga cikin masallatan Allah, illa khaifina, face suna matsorata, lahum fid dunya khizyun, azaba ta wulakanci, wato suna da ainihin azaba ta wulakanci a nan gidan duniya. Bi ma'ana za su samu kaskanci, za su samu wulakanci a rayuwar duniya. Wa lahum fil akhirati azabun azim, ranar gobe kiyama kuma suna da azaba mai girma. Allah ya kiyaye. Wannan ayan malaman tafsiri sun kai sun kawo me ake nufi da wannan ayan, kuma da suwa ake magana. Magana ta farko, ya rusa masallacin Qudus, ya yi duk abin da zai kuma na rashin mutunci. To a daidai wannan lokacin kuma kiristocin Rum ya suka taimaka mishi da kayan yaƙi da sojoji da dukkanin gudunmuwa na bayanan sirri, kamar yadda ake dan ya kai ga nasara wajen rusa masallacin Qudus. To anan me yasa suke wannan abu? Sai aka ce abin da yasa nasara suka taimake shi akan Yahudawa, saboda su suna jin haushin cewa ai su Yahudawa sun kashe Annabi Yahaya. Akan wannan suna jin haushin Yahudawa, sai suka taimake ni ba ma guje akan Yahudawa, aka kai kuma masallacin Qudus hari. Bayan masallacin Qudus din na ainihin su nasaran ne, na kuma su Yahudawan ne, bi ma'ana don addinin samawi, addinin da Allah ne ya sauko da shi a tarihi, to yana girma masallacin Qudus. To dan me za ku taimaki maguzawa kuma aka rusa masallacin Qudus? Suka ce a saboda Yahuda sun kashe Annabi Yahaya, wannan su ne shi ita ce damuwar su da ainihin Yahudawa. To sai Allah sai ya zarge su da cewa abin nan da suke ba karamin zalunci bane ba, na taimakon maguzawa akan ainihin Yahudawa waɗanda yake mabiya a Taura ne, mabiya kuma annabi Musa ne alaihi salam. Allah sai ya ce sun aikata babban zalunci. Abu na biyu, malaman da suka ce a'a, ba da su ake nufi ba, ana nufin kafaran Makka. Saboda kafaran Makka sun kori annabi da sahabbai a Makka, sun hijira zuwa Madina, sun kuma taso a shekara ta 6 bayan hijira, za su je su umra, an hana su shiga Makka, an hana ainihin umra, an hana aikin haji, an hana sallah, an hana dawafi, duk wani ibada da Allah ke so sun hana a wannan masallacin, sai dai gumaka, sai dai shirka, sai dai sabon Allah. Waɗannan maganganun guda biyu, wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce duka biyu suna shiga cikin wannan ayan. Sannan kuma duk wanda ya aiki irin nasu ma zai shiga. Duk wanda ayo ya hana masallatan Allah ayi zikiri a ciki, ayi karatun Qur'ani a ciki, ayi karatun hadisi a ciki, ayi sallah a ciki, ko ya rusa masallaci ba tare da wani dalili ba, na za a fada da masallacin, ko kuma hanya ya biyo ta wurin, za a canja masa wuri, ya shiga cikin wannan ayan. Ina fata an gane, domin masallaci ba a rusa sai in akwai dalili, ko a rusa dan a fada da ginin shi, ko a rusa dan za a canja mishi wuri, hanya ta biyo ta wannan wurin, ko kuma wani dalili. To duk wanda ya aikata ɗaya daga cikin waɗannan ya shiga cikin mafiya zalunci a wurin Allah subhanahu wataala. To sai malami suka ce da Allah ce ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifina. Me ake nufi? Cewa bai dace ba irin waɗannan mutanen su shiga cikin masallatan Allah face suna matsorata. Sai aka ce wannan labari na bi ma'anar talab. Abinda ake nufi da wannan ayan, kar ku bar su shiga masallacin Allah face suna matsorata, suna makaskanta. Kuma ya faru a lokacin da annabi ya ainihin fatahu Makka, ya zama mulkin Makka ya dawo karkashin musulmai, an rugaza duk gumakan da ke cikin ɗakin Kaaba, gumaka sama da guda 300 gaba ɗaya, aka rusa su, aka fidda su, masallacin aka tsarkake shi. Sai Allah, sai annabi ya tura sayyidina Ali bin Abi Talib da sayyidina Abubakar as-Siddiqu a shekara ta 9 bayan hijira, suka ba da shela cewar daga yau an riga an haramta. Suka ce ala, duk wani mutum da ke duniya ya je fadaka la yahujjanna ba'dal ami mushrikun, duk wanda yake mushriki ne bai shiga musulunci ba, kare kuskure ce zai ibada cikin ɗakin Kaaba. Aikin haji da ake na shirka an riga an haramta. Sannan aka sake cewa da su wala yatufanna bil baiti uryanan, kar wani ya sake dawafi cikin masallacin Kaaba yana tsirara, saboda a da tsirara ake dawafi a ɗakin Kaaba. Abinda ke faruwa idan ka zo za ka yi aikin haji a lokacin maguzanci da jahiliya, to sai Qurayshawan Makka su ce ba a dawafi a ɗakin Kaaba sai kana da tsarki, daga cikin tsarkin kuma ya zamo kayanka ma na halal ne. To yanzu kayan da ka saka ba musanna halal ne ko haramun ba, sai dai mu baka hayan kaya namu, ka ɗauki haya ka saka ka yi dawafi da shi, in baka da shi kuma ka cire kayan jikinka ka yi dawafi tsirara. Maguzanci kenan. An gane ko? To sai annabi ya ce wala yufanna bil baiti uryanan, kada wani ya sake dawafi a cikin ɗakin Kaaba tsirara. Sai ya zanto su kafaran Makka da suka kori annabi a Makka, suka kori sahabbai, suka hana shi shiga Makka. A yau Makka ta dawo tana karkashin manzon Allah, masallacin Kaaba din ya dawo karkashin annabi da sahabbai sallallahu alaihi wasallam. Allah ta alladhina amanu innamal mushrikuuna najasun, ya ku masu imani mushrikai najasa ne, fala yaqrabul masjid al harama ba'da amihim hadha, daga wannan shekaran kar wani ya ƙara kusantan inda ma masallacin Kaaba yake. Allah ce inna ma ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhiri wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa sa'ulaka an yakunu min al-muhtadin, ba wanda zai tsarkake masallacin Allah sai mai imani. Shi yasa masallaci yana da wani kima a musuluncin da ba a wasa da shi. Shi yasa duk wani abu da shari'a ba ta yadda da shi ba, ba a shigar da shi masallaci. Shi yasa kuskure ne ka shigo masallaci ana sallah wayanka tana ta kida, wannan ba daidai bane ba. Duk wanda zai shiga mitin da gwamna ko da wani babban mutum baya manta wayan shi, ko ya kashe ko ya sata a salat, haka ne ko ba haka ba? Amma zaka zo ɗakin Allah kuma wayanka a kunne ana sallah ka da mutane da kida, wannan baka girma masallacin Allah ba kenan. Annabi yake cewa cikin hadisi Imam Tirmidhi yace idza ra'aytu marrajula yata'ahadu almasjida fastashhidu lahu bil imani, idan kun ga mutun yana girma masallaci yana kaiwa da komowa wajen ba wa masallaci kulawa, wajen kula da tsaftar masallaci, wajen girmama masallaci, to kuma sa shedan yana da imani. Ke sa aka samu wata mata a Madina sharar masallaci take, da ta koma ga Allah, annabi yake cewa kwana biyu bai ga wannan matan ba mai sharar masallaci, tana ina ita ta sa kanta ba yake aka dauke ta ba, kawai kullun ta zo da safi ta share masallaci ta dafi. Ba ta daga cikin kowa a Madina, ba ta cikin manyan sahabbai, ba ta cikin masu kudi, ba ta cikin manyan malamai, ita ba yar gidan kowa ba, kawai ta lizimta wa kanta sharar masallaci. Annabi ce ina wannan mata aka ce a tara su, tara su an mata sallah har an kai ta, yace ba za ku kira ni ba, inji manzon Allah, ce ka annakum saddaru amraha, shin kun dauka karamin aiki take ne, dulluni ala qabriha aj'aluna min qabrinta. Haka annabi ta shahar makabarta, aka ce ana aka binne ta mata addu'a saboda girma aikin da take yi. Kisa duk wanda ke kula da masallaci kada dauka shi wulakantacce ne. Ina fata an gane aiki ne wanda yake sai wanda Allah ya zaba subhanahu wataala. To a karkashin wannan ayan Allah sai ya ce lahum fid dunya khizyun, duk waɗanda suke wulakanta masallaci ko suke hana ibada a cikin masallaci suna da kaskanci a ranar gobe a nan rayuwa ta duniya, walahum fil akhirati adhabun azim, suna da kuma azaba mai girma ranar gobe kiyama. Hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallama a cikin ruwayan Imam Ahmad ibn Hanbal a cikin Musnad, da Imam Tabarani cikin Mujamul Kabir, haka Ibn Hibban a cikin ingantaccen littafin shi, daga wani babban sahabi da ake ce da shi Busur ibn Arta'a. Wannan sahabin hadisai biyu kada aka rubuta a wurin shi, sahabi ne kuma, hadisai guda biyu tak aka taba ji daga bakin shi. Busur ibn Arta'a, daga cikin hadisan da aka rubuta a gunshi, kana yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yad'u, annabi ya kasance yana addu'a da wannan addu'a, yakan ce allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adhabil akhirah. Ya ubangiji ahsin aqibatana, allahumma shine ya Allah, ina fata an gane, idan kace ya Allahu da wanda yace allahumma dun ma'anar su dai ne, ba su da babbanci. Allahumma ayya Allah ahsin aqibatana, ka kyautata karshen mu, duk wani abu da muke ka sanya karshe ya zama mai kyau. Rayuwa ce ta duniya, duk abin da nake zama karshen shine mai kyau, a ibada nake zama karshen shine mai kyau, ya zama rayuwa ta karshen yafi farkon kyau, wannan shine kai nasara. Ahsin aqibatana, duk abin da kake ba a so a ce farko yana da kyau karshe lalace, to an yi hasara. Ka dinga addu'an Allah ka sa mu kyakkyawan karshe a cikin komai. To annabi na yau wannan addu'a, sai ya ce wa ajirna min khizyi dunya, Allah ka tsiratar da mu, ka nesanta mu daga ainihin wulakanci na duniya, duk wani kaskanci a duniya Allah ka nesanta mu da shi, mu ma ka nesanta mu da shi, shi din ka nesanta shi da mu, haka mu ma ka nesanta mu da shi. Wa min azabil akhirah, haka kuma Allah ka tsiratar da mu, ka nesanta mu da azabar ranar gobe kiyama. Wannan addu'a ce mai muhimmanci, hadisi ne kuma hasan, hatta ibnu kasir ya ce wannan hadisi ne hasan, hadisi ne mai kyau. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adhabil akhirah, mu yawaita maimaita wannan addu'a lokaci bayan lokaci, dan annabi ma na yawan karanta ta. Ya ce yad'u aga fi'ili ne mudari, sai Allah ya ce mi
walillahi al-mashriq wal-maghrib fa ayna ma tuwallu fa thumma wajhu Allah inna Allaha wasi'un 'alim.
Walillahi al-mashriq wal-maghrib, da gabar da yamma dun Allah ne, bi ma'ana mahudar rana da mafadar rana, dukkan su na Allah ne shike mallakan su. Fa aina ma tuwallu, duk inda aka juyar da ku, fa samma wajhullah, a can fuskan Allah take. Inna Allaha wasi'un, Allah yana da ainihin yalwa, mai yalwa ne yana ko ina da jinshi da ganin shi da ilimin shi. Alimun, kuma masani ne dangane da dukkan komai. Malamai sun tattauna dangane da ma'anar wannan ayar, da aka ce walillahi al-mashriq wal-maghrib, da ainihin mahudar rana da mafadar rana dunna Allah ne. Fa aina ma tuwallu, duk inda aka juyar da ku, fa samma wajhullah, to a can din fuskan Allah take. Ya tabbata cikin hadisi ingantacce a ruwaya daban-daban a cikin littattafan hadisi da littattafan tafsiri, a lokacin da annabi ya ainihin koma Madina, idan yana sallah yana kallon Baitul Maqdis, haka yake tun yana Makka. To amma a Makka yakan kalli Ka'aba da Baitul Maqdis a lokaci guda. Idan Baitul Maqdis na nan shi aka ce ya kalla, to Ka'aba kuma tana nan ga Baitul Maqdis, to sai ya tsaya a nan, kaga ya kalle su duka biyu kenan. Ina fata an gane. To amma da aka koma Madina kuma an bar Ka'aba a baya, sai ya zama dole Baitul Maqdis kadai za a kalla. Sai zanto annabi yana ta fatan a juyar da shi ya kalli ainihin Ka'aba ba Baitul Maqdis ba. Sai da aka yi wata goma da wani abu, annabi yana kallon Baitul Maqdis ko wata goma sha uku ko sha biyar ko makamancin haka, da sun ce bid'un wa ashara ainihin shahara, watanni goma da wani abu, albid'u kuma daga uku ne zuwa bakwai zuwa tara. To sai kasance annabi yana sallan yana kallon Baitul Maqdis a matsayin alqibla, amma kuma hankalin shi na Makka. Sai Allah ce qad nara taqalluba wajhika fis sama'i, haqiqa mun ga jujjuyawan ainihin fuskanka mun muna sama, fis sama'i. To kaga anan yana daga cikin hujjar da malamai suke badawa cewa Allah na ko ina baki da ta annabi da sahabbai bane ba, ar-rahmanu ala al-arshi istawa, amma da ilimin Allah da jin shi da ganin shi yana ko ina, amma zatin Ubangiji wannan duniya ai ba za ta dauke shi ba. Subhanahu wa ta'ala, duniyar nan fa yar kararrama ce ba da kake gani, kararrama ce a wurin mala'ika ma. Yanda ka san ka sa kwano abinci a gaba ka mala'ika ke kallon duniya gaba ɗayan ta, to ina ga wanda ya halicci mala'ikan kuma. Subhanahu wa ta'ala. To sai ya kasance annabi da aka juyar da shi zuwa Baitul Maqdis, sai zanto aka juyar da shi zuwa Ka'aba, sai Yahudawa suna jin haushi. Dama Allah ce sai qulu safa'u minana sima wallahu an qiblatihim allati kanu alaiha qul lillahi al-mashriq wal maghrib. Yahudawa suka ce wai dan me suka juya daga alqiblar da da ita suke kallo, suka koma suna kallon wani gu. Sai Allah ce da gabar da yamma dukar Allah ne, yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim, Allah yana shirye da wanda ya ga dama zuwa ga hanya madaidaiciya. To anan sai Allah ce walillahi al-mashriq wal maghrib, da mahudar rana da mafadar rana gaba ɗaya mallakan Allah ne. To fa aina ma tuwallu, duk inda aka juyar da ku fa thamma wajhu Allah, can ma fuskan Allah take. To karkashin wannan ayan akwai wani hadisi wanda malamai suka tattauna dangane da ingancin shi. Imam al-Albani a cikin Irwaul Ghalil yace shawahid na hadisin yana kaiwa matsayin hasanun li ghairihi. Wata rana annabi sun yi tafiya da sahabbai sallallahu alaihi wasallama, da suka yi tafiya za su yi sallah cikin dare, aka kasa gane alqibla, sai kawai aka ainihin yanki duro aka yi sallah. Da rana ta fito gari yawa aka ga ashe wani wuri muka kalla, ba alqibla muka kalla ba. Ina fata an gane. To sai su aka ce da annabi mun yi sallah ba mu kalli alqibla ba. Sai Allah sauko da wannan ayan walillahi al-mashriqu wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah, da mahudar rana da makobina duk inda aka juyar da ku akwai fuskan Allah a wurin, kuma Allah ne karkatar da ku ku kalli wannan wurin saboda aka sallan ku tayi, kisa ba saki sallan ba. Kisa malamai suka kasu gida hudu, malaman fiqh dangane da kai ne ka je gari ba kunta, ko kuma kana tafiya a jeji, ko kana gona kai kadai ba ga kowa wanda zaka tambaya, ka kasa gane ina ne alqibla, ko kuma ka sauka a wani wurin da kila ba wanda zaka tambaya ina ne. Shi yasa idan kana kaman turai, in zaka tambaye mutane ina ne alqibla, ka ce ta ina Saudiya take kawai, ta ina ne Middle East. An gane ko? To kaga misali, ko kuma ka ce ta ina rana ke fitowa, to kila duk baka samu wanda zaka tambaya ba. To sai ka kawai yanki duro kai sallah, da ka gama sallah daga baya ka gane ba gabar bane ko gari ya waye ko na makamancin haka, ina matsayin wannan sallah? A wajen malaman masaban Ahnaf suka ce sallan ka tayi, a wajen malaman Malikiya suka ce sallan tayi ba za ka rama ba, amma in lokaci bai fita ba ka rama. Shi da suke cin shi a adafil waqti a littafin fiqh, ya sake sallah din da sauran lokaci, in lokaci ya wuce ba sai ka sake ba. Mazhaban Shafi'iyya kuma suka ce a sake sallah kawai. Mazhaban Hanabila suka ce idan a gari ne ka sake sallah, in a jeji ne sallan ta yi. Ta cikin wanda za mu dauka cikin waɗannan guda hudu, dan ya fi sauki ko rajihin kauli shine bazancin farkon dan annabi ba saki sallah ba ina fata an gane alaihi salatu wassalam to idan kuma kana cikin sallar ne misali ka je bakunta an sauke ka a daki kawai sai ka fara sallah tunanin ka nan ne gaban kana cikin sallah sai wani shigo kila ya kawo abinci ko ya zo ya gaishe ka sai kana kallon kudu ko yamma ko arewa sai ya ce ba fa nan bane gabar ya za ka yi mun sha fada kawai sai ka juya wal fauru da gaggautawa an gane ko in ya gaya ma nan ne alqibla juya ha kalla in bai gaya ma ba tambaye shi da hannu kai masa maganan qur'ani ina ne alqibla ya ce maka nan ne kawai sai ka yi turn an gane ko kana kan mashin karfe 7 ya wuce ka hango yan sanda sai ka yi turn to can ma haka za ka yi suka ce idan kana cikin raka ta 1 ne ko ta 2 ko ta 3 duk raka wa'annan sun yi kawai karisa sallar zaka yi saboda ma wallahi al-mashriqu wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thumma wajhullah inna allaha wasi'un alim ya kuma tabbata a cikin hadisi ya faru da sahabbai tare da manzon rahama alaihi salatu wassalam amma ba sake sallah ba sai Allah ya ce ni
wa qalu ittakhadha allahu walada subhana بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون
وقالوا اتخذ الله ولدا ده يهوداوا ده نصارى دوكا سكاي تاريا سكا تي اتخذ الله ولدا وبنجي يا ريكي دا كو كما ده يهوداوا ده نصارى ده كافران عينه اللارباوا سني تاريا دوكا سكا تي اتخذ الله ولدا الله يا ريكي دا سبو ده ان سامو ودانسو daga cikin yahudawa da suka ce uzairu dan Allah ne wa qalat yahudu uzairu ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله الله سيتي ذلك قولهم بافواههم يدعون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله ان يفكون تو قرقشين wannan su kuma kirista sun ce annabi isa dan Allah ne su kuma larabawan jahiliya suka ce malaiku ayan Allah ne shine Allah ce wa qalu duka ukun ya hada su suka ce ittakhadha Allahu waladan ainihin Allah ya rikida sai Allah ce subhanahu sarki ya tabbata a gare shi wannan magana ce ta ƙarya magana ce ta kafirci yasa ce subhana ya tsarace ka kanshi yasa ke ce subhanahu wa ta'ala amma yushrikuna wato ya tsarkaka ya daukaka dangane da tarayya da suke da shi ko kuma suna tara shi da ainihin halittun shi amma su ce dan Allah ne ko su wane ma abin bauta ne ko kuma yace subhanahu amma ainihin yasifuna dan gane da abin da suke suffanta Allah da shi Allah sai ya ce bal wato ya rushe wannan magaran da aka yi a baya al-idrabiyya kenan inji malaman larabci bal al-idrabiyya al-ibtaliyya akwai al-idrabiyya al-intiqaliyya to wannan al-idrabiyya ce al-ibtaliyya ta bata duk abin nan da suka faɗa shine bal bari ma dai ba haka bane ba lahuma fis samawati wal ardi duk abin da ke cikin samai da duk abin da ke cikin kasai gaba ɗaya na Allah ne yo idan kace wani dan Allah ne to Allah shi ya halice shi ta yana zama dan shi kuma yasa ce lahu ma fis samawati wa ma fil ardi duk abin da yake cikin sama da ƙasa gaba ɗaya mallakan Allah ne kullun lahu qanituna kuma gaba ɗaya kaf gare shi suke da'a gare shi suke kankan da kai to a wannan sai malamai suka ce idan kace duk abin da yake cikin sama da ƙasa yana yi wa Allah da'a kaman ya gashi muna gana kafircewa Allah to ya zaka yi da wannan aya idan wani mulhidi ya tambaye ka ka san mulhidi ko wannan shi bai ma yadda da kowane addini ba yace maka da yahudanci da kristanci da musulunci ma duk ƙarya ne akwai irin waɗannan yace maka addini ma gaba ɗaya siyasa ne ba gaskiya bane ba to idan irin wannan yace maka qur'ani ya ce kullun lahu qanituna duk abin da ke cikin sama da ƙasa kaf suna yi wa Allah da'a to sai yace maka gane ni ba na mishi da'a qur'ani yayi ƙarya wani amsa zaka ba shi ba wanda yake da amsa ana to amsar da zaka ba su shine sai ka ce ita yi wa Allah da'a kala biyu ne shi yasa ya ce afa ghayra llahi yabghun ولو أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون شيء ونن addinin Allah kuke nema a matsayin addini a duk abin da ke cikin sama da ƙasa sun sallama wa Allah sun mika wuya tau'an akan da'a wa karhan ko kuma akan tilas sai a ce idan ka isa ka daina bacci Allah ne ya ce ai bacci wa ja'alna layla libasa haka kuma kaba wa ja'alna nawmakum subata to Allah ne ya ce ai bacci ka daina bacci in ka isa baccin ka yawa Allah da'a kenan Allah ne ya ce a jinin wa ci abinci in kai saka jinin cin abinci cin abinci ne wa Allah da'a ne kuma Allah ne ya ce a je ban daki in kai saka daina zuwa ka ce Allah baka isa ba na daina fitsari na daina tsuguno ka isa kai wa Allah da'a kenan idan ka isa in rana ta fito ta gabar inuwanka ta yamma ka ce ta koma gabar din inuwanka da'a take wa Allah idan ranar ta dawo tsakiyan kanka inuwanta bata idan ranar ta koma yamma inuwanta koma gabar da'a kake wa Allah ko kana so ko baka so ka ji zafi ka ji sanyi da'a kake wa Allah har ma ka sa rigar sanyi kuma ka ba ka kunna fanka ka kunna AC ka yi fifita da'a kake wa Allah shine tau'an wa karahan ko a da'a ko a dole ke sa kuma su bin Allah akan da'a kuma su bin Allah akan dole idan ka kwanta bacci saboda yi wa Allah da'a sai baka lada kana bacci kuma kana samun lada idan kuma kai bacci akan dole babu lada kuma kai da'a shine tsawon wa karhan kenan wa ilaihi yurja'una ke sa ce kullun lahu qanituna duk abin da ke sama da ƙasa suna yi wa Allah da'a haka dabbobi da akuya da rago da tinkiya da shanu a yanka shi a ci yayi wa Allah da'a ba su taba zanga zanga ba ko ba ka ba babu ran da aka ce ga shanaye suna zanga zanga dan me ake yanka su Allah suke wa da'a to shi yasa Allah ya ce badi'us samawati wal ardi shine makagin sammai da ƙasai ke samar da su daga babu zuwa akwai ke sa badi'u kenan wanda yake daga babu zai samar da abu ba wanda ya sai wannan in ba Allah ba duk wani abu da dan adam zai yi wani abun Allah ya dauka ya canja wa kamanni haka ne ko ba haka ba wanda ya gina masallaci nan gaba ɗaya kayan Allah ya yebo suminti a ƙasa ake dauko shi da yashi da ruwa waɗanda suka yi tiles da wani abu suka dauka suka yi duk wani abu da zaka gani da wayan wuta da fanka da karfe duk kayan Allah ne kawai sarrafa shaki a maida shi wani abu amma ka halici babu mai wannan sai Allah ke sa ce badi'us samawati wal ardi makagin sammai da ƙasai wanda ya samar da kowa daga babu zuwa akwai shine Allah kenan sai ce idza qada amran idan yayi nufin zartar da wani abu fa inna ma yaqulu lahu kun fayakunu kawai zai ce ne kasance sai ya kasance babu wanda ke da ko fayakunu in ba Allah ba duk wani abu da za a kera ana daukar lokaci ne ana kera shi duk wani abu da za a sarrafa ana daukar lokaci ne ana sarrafa shi kafin a ci abinci sai an wahala na farko sai an yi noma sai an shuka sai ya tsiro ko noman rani ko noman damuna sannan idan kuma ya tsiro sai an jira ya nuna in ya nuna a jira ya bushe duka wannan daukar lokaci yake a kawo shi gida kuma kafin a sarrafa nan ma sai an jira mata su yi ta aiki kana har yanzu ba ka gama abincin ba ne ko ba ka ba amma sha Allah kawai da ya nufi abu kun fayakunu kawai duk abin da ga Allah ya yi shi a hankali to tarbiya yake ba mu ke sa halicci dan adam cikin kwanaki bai halicce ka lokaci ɗaya ba annabi Isa shi aka halitta da kun fayakunu kasance kawai take aka dau ciki aka haife shi an gane ko to sai Allah ya ce badi'us samawati wal ardi idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun sai Allah ya ce fayakunu ke sa ce innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakunu al'amarin Allah da ya nufa ci wani abu ya faru zai ce kawai kasance sai ya kasance ke sa ce innama qauluna li shay'in idza arada an yaqula lahu kun fayakun wa ma amruna illa wahidatun kalamhin bil basar kamar kiftawan ido kawai wani mai baiti ya ce wai idza ma arada Allahu shay'an fa innama yaqulu lahu kun qaulatan fayakunu idan Allah ya ga dama wani abu ya kasance kawai qaulatan kalma ɗaya zai kun sai ce fayakunu to idan ka san wannan sai ka sallama wa Allah cikin komai ba za ka tada hankalinka ba duk wani dan adam wato makaskanci ne a wurin Allah komai mulkin shi komai kudin shi komai sarautar shi shi ba kowa bane a wurin Allah subhanahu wata'ala. Allah yace badi'us samawati wal ardi, makagin sammai da kasai wanda ya samar da su daga babu zuwa akwai. Wa idza qada amran, idan har yayin nufin zartar da wani al'amari, fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Sai sa Allah yace kul huwallahu ahadun, kul kace da su Allahu shi Allah ahadun shi kadai ne. Na ga muku a tafsirin Ramadan me yasa Allah bai ce ba kul huwallahu wahidun sai ce ahadun, me bambancin wahid da ahad a larabci? Duk kun yi shiru wahid da ahadun, shi wahid abu ne da ake kirge da shi. Duk inda aka ce wahid to akwai yura ce kuma isna salasa, ina fata an gane, har aje dubu har miliyan. Kul huwallahu wahid ta akwai possibility akwai na biyu, amma sai ce ahadun, shi ahad abinda bashi da na biyu, tallin tal daya daya shine ahad. To sai ce kul huwallahu ahadun, saboda a wurin challenge Allah yake wa kafirai yace Allahu ahadun, yace Allahu samadu, a samadu shine wanda dukkanin wata bukata na wani wurin shi ake komawa, ba wanda yake iya kanshi wala ba in ba da taimakon Allah ba. Kuma daga cikin mu'jizan wannan sura ka san akwai mubtada da khabar a larabci, sai suka ce duk wata jumla da ta zo a wannan ayan ita ce khabar din huwallahu dinnan. Kul huwallahu ahadun daidai ne da huwallahu samadu, huwa lam yalid, huwa lam yulad, huwa lam yakul lahu kufuwan ahad. Gaba ɗaya khabar ne na mubtada din farko ga ɗaliban nahwu. Allah subhanahu wataala yace kullun lahu qanitun, yazo kuma yace innama amruna, ko idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Sai Allah yace ne
qala alladhina la ya'lamuna lawla yukallimuna Allahu aw ta'tina aya kadhalika qala alladhina min qablihim mithla qawlihim تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون.
الله ce wa qala alladhina la ya'lamuna, wadanda ba su sani ba, wadanda suke jahili sai suka ce laula yukallimuna Allahu, me yasa Allah bai yi magana da mu ba, ko ina ma da Allah ya yi magana da mu kai tsaye, aw ta'tina aya, ko kuma wata mu'jiza ta zo mana in ana so mu yi imani. Daga cikin manyan malaman tafsiri na tabi'ai irin su Abu al-Aliya da Rabi ibn Anas da Qatada da Imam Suddi Allah musu rahama suka ce nan da kafiran Qurayshawa ake nufi. Suka ce idan har Allah na so su yi imani da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, to a ainihin turo musu da ta mu'jiza, ko kuma Allah ya musu magana su ji maganar shi. Laula yukallimuna Allahu, me yasa Allah ba zai mana magana ba, aw ta'tina aya, ko kuma wata aya ta zo mana. Amma matsalar idan aya ta zo shine galibi bala'i nake biyo baya. Babu wata al'umma da Allah ya turo musu da aya face ayan ta zama sanadiyar halakansu. Haka yake a tarihi gaba daya. Duk lokacin da wata al'umma ta ce Allah ya kawo mana aya, to idan ayan ta zo zaka sun kafircewa ayan, kuma sai azaba biyo baya. Wa idza ja'atum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma uti rasulullah Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata sayusibu alladhina ajramu sagaru 'inda Allah wa 'adhabun shadidun bima kanu yamkurun. Cikin suratu al-an'am Allah yake cewa kadhalika qala alladhina min qablihim mithla qawlihim, ai kamar haka ne wadanda yake suka gabace su suka fadi irin abin da suke fada, da suka cewa annabi ba za mu yi imani ba sai mun ji maganar Allah, ko ba za mu yi imani ba har sai in an sauko mana da wata mu'jiza wata aya. Allah sai ya ce karka damu, kadhalika qala alladhina min qablihim misla qawlihim, ai kamar haka ne wadanda suka gabace su suka fadi irin abin da suka fada. Yas'aluka ahlul kitabi an tunzila alaihim kitaban minas sama faqad sa'alu musa akbar min dhalik faqalu arina allaha jahratan. Yace ainihin yahudawa da nasara na wannan zamani suna tambayanka ya kai wannan annabi mai girma cewar ka sauko mana da littafi daga sama, sai aka ce ai sun tambaye Musa fiye da wannan a wurin muni, suka ce da shi sai mun ga Allah kiri da muzu kafin mai imani. Wa idza qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jaharatan, ya Musa haka suke kiran shi ba ya rasulullahi ba, ya Musa saboda wulakanci ba za mu yi imani ba har sai mun ga Allah kiri da muzu Allah to sai ta shabahat qulubuhum wato zukatansu sun yi kama da juna su duk waɗanda suke kan bata zaka kaman mitin suke suna ta maganganu iri daya ina fata an gane yace ta shabahat qulubuhum zukatansu kan sun yi kama da juna yace kadhalika ma atal ladina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun atawasaw bihi bal huwa qawmun taghut wai kamar haka ne fa babu wani manzo da zai zo musu kafin zuwan ka kai ya kai wannan annabi mai girma face sun ce mishi ko matsafi ko mahaukaci kamar da aka gaya maka Allah ce atawasaw bihi wasiya suke wa juna ne yace bal ba haka bane bal hun qawmun taghut mutane ne kawai da sun ketare haddi sun tsallake iyaka sun yi dagawa sai zama zukatansu yana ta ainihin kamanni da juna wurin sabon Allah subhanahu wataala to Allah ce kad bayyanal ayati haqiqa abun bayyana ayoyi filla filla daki daki liqaumin yuqinun ga mutanen da suke da yaqini suke sallama wa Allah suke gaskata abinda manzanni suka zo da shi kuma suke bin waɗannan manzannin sau da kafa sai Allah ya ce ni
inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira wala tusalu an ashabil jahim
inna arsalnaka lallaymu arsalnaka mun aiko ka ya kai wannan annabi mai girma bil haqqi da gaskiya bashiran kana mai bushara wa nadhiran kana mai gargadi Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace bil haqqi ya aiko shi da gaskiya abinda annabi zo da shi gaskiya ne ko ka yadda ko baka yadda ba Allah ya ce alhaqqu ne wannan abu wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal umma arsalnaka illa mubashiran wa nadhira cewa wa bil haqqi anzalnahu bil haqqi nazal da gaskiya muka saukar da shi qur'anin nan da gaskiya kuma qur'anin ya sauka kisa alqur'ani gaskiya ne haka abinda ke fassara qur'anin ma gaskiya ne hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bashiran kana mai bushara da gidan aljanna ga duk wanda bi Allah wa nadhiran kana kuma gargadi ga ainihin gidan wuta ga duk wanda ya saba wa Allah to shi annabi ya zo ne bashiran mai bushara bai zo ba mai korewa kun fahimci wannan abin da kyau shi musulunci kullun kai kokarin shigo da wani cikin musulunci ba wanda yake cikin makafin da shi ba kun gane wannan abin da kyau ba da awon manzon Allah bane ba wannan alaihi salatu wassalam ba da awon sahabbai da kuma salafus salihi bane ba sannan musulmin da ke ciki kuma ya lalace yi kokarin ka gyara shi baka tura shi jahannama ba in ya shiga wata riba me zaka ci akwai wani fashi baya so ma wani shiga aljanna yadda ka san gidan uban shi wallahi tallahi kokari yake sai hakuri wasu dole kuma ba abin da zai rage maka in ya shiga kuma wutar babu riban da zaka ci to sha annabi ainihin bashiran ne kuma bashiran ne ya zo ne yana mai albishir da jawo mutane a zo a shiga wani ne fa ya sha giya ba aka kawo shi gaban annabi alaihi salatu wassalam aka masa bulala 80 ya tafi aka ƙara kawo shi bayan wasu kwanaki ya sha aka ƙara masa hukunci aka maimaita wannan sauni adadi wani daga cikin sahabbai suka fara ainihin tsine masa albarka kai dai mutumin banza ne Allah wa daranka a dinga kama ka ana maka hukunci amma ba za ka jena ba annabi ce kar ku taimaki shaitan akan shi innahu yuhibbullaha wa rasulahu yana son Allah da manzo kuma sa addu'a ya shiryu kun fahimci abin da kyau yace kuma sa addu'a ya gyaru innahu yuhibbullaha wa rasulahu daga bakin annabi alaihi salatu wassalam an samu wani mashayin giya a lokacin sayyidina Umar ya sha giya a masa hukunci ya sha giya a masa hukunci sayyidina Umar ya ce daga yau mun daina maka hukuncin ba kai abin da ga dama yace tunda kun daina ni kuma na daina shan giya yace ai saboda ana mai hukunci ne akan ka da zurbin shi yasa nake sha tunda kun daina to bala'i kenan ai yace to ya tuba ina fata an gane to a kullun ai kokarin waɗanda suke kan bata ya za a yi su gyaru ba kawai a ce al'ance su tsine musu albarka ba Allah ya ce wala tusalu an ashabil jahim ba za a tambaye ka ba dangane da in wuta ya kai manzon Allah ba wanda zai shiga wuta a tumi annabi a ce laifin shi ne wala tusalu ba za a tambaye ka ba inma alaikal balagu wa alaina alhisab aikinka wa'azi amma hisabi kuma yana kan mu inji Allah mu muka san dan wuta mu muka san dan aljanna kai dai kai wa'azi kuma kai addu'a Allah shiri mutane shi yasa yake ta Allahumma bi qaumi fa innahum la ya'lamuna annabi ya taifa aka masa rashin mutunci aka jefe shi jini na zuba a jikin shi ya zauna a wata inuwa yana hutawa sai ga mala'ikan dutse ya zo shi idan ka taba tafiya daga Makka zuwa Taif zaka sha mamaki kaga hanyoyi na tashin hankali kaga duwatsun da baka taba ganin irin su ba haka annabi taka da kafa tun daga Makka har Taif saboda Makka ta yi zafi bare je Taif ko zai samu sanyi sai zamo can kuma yafi Makka ma bala'i yaran gari aka tara suka dinga jifin shi mala'ikan dutse ya zo ya ce ka bani dama in ji Allah na dauko dutse na dammara mutanen garin gaba ɗaya su mutu yace Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamuna Allah ka shiri mutane na ban sani bane ba kuskure su kai Allah kar a kashe su yace ina fatan a cikin ƴaƴansu da jikokin su a aifi waɗanda za su bauta Allah ba za su yi shirka ba kuma kafin ya ban duniya sai da abin ya faru ya zama duk garin an musulunta gaba ɗaya da an kashe su riban me aka ci bashiran wa nazira din kenan wala tusalu baza'a tambaye ka ba an ashabil jahim dangane da kuma abota shiga wuta a wata qira'a wala tasalu an ashabil jahim karka tambaye su waye yan wuta ba aikin ka bane ba kai dai kai wa'azi hadisi ya tabbata karkashin wannan ayan wanda malami da dama sun ruwaito wannan hadisi daga ɗaya daga cikin sahabbai ɗaya daga cikin tabi'a tabi ne sa yace na tambayi Abdullah ibn Amr ibn As da muka hadu da shi fa qultu nace da shi akhbirni an sifati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ka bani labari dangane da siffar manzon Allah alaihi salatu wassalam fi tawrata a cikin at-taura shi Abdullah ibn Amr ibn As a cikin sahabbai babu masanin bible kamar shi yanda ka san Ahmadi da din sahabbai haka yake ko Zakir Nai ya san bible yasa ake yawan tambayen shi me aka ce a cikin at-taura da linjila sai ba da labari to sai shi atabi ne sare yace na hadu da Abdullah ibn Amr ibn As nace akhbirni an sifati rasulillahi fi tawrati alaihi salatu wassalam ka bani labari ya sufan annabi ke cikin at-taura an bada labarin shi faqala yace ajal na'am wallahi innahu lamasufun fi tawrati ce na rantsa muku da Allah an fadi sufan annabi cikin at-taura bi sifatihi fil qur'an da irin sufan shi na cikin qur'ani a cikin at-taura ka ce ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa bashiran wa nadiran wa hirza lil ummiyina wa anta abdi wa rasuli samaitukal mutawakkil la fadhun wala galidun wala sakhabu fil aswaqi wala yadfa'u bis sayyi'ati sayyi'a walakin ya'fu wa yaghfir wa lan yaqbidahu Allahu hatta yuqima bihi al millata al awja' bi an yaqulu la ilaha illa Allah fayaftahu Allahu bihi a'yunan umya wa adanan summa wa quluban gulfa yace haka yazo cikin at-taura wannan ruwayar kuma tana cikin sahihul bukhari an gane ko sifofi ne masu ban kai masu ban mamaki yasa hatta farazdak da yazo yana magana game da ainihin ali zainul abidina jikan nana fatima dan sayyidina husaini yake fada game da sifofin shi wanda kissa ce mai tsayi amma kai ta min ma'sharin hubbuhum dinu wa bughduhum kufrun wa qurbuhum manjan wa mu'tasamu yace in udda ahlut tuka kanu a immatahum in qila man khairu ahli al-ard qilahum wannan abinda na karanta a cikin at-taura da kissan wannan baitin sai wani satin Allah ya kai mu an gane ko zamu sace karanta aya za mu koma shiga wannan tarda ankali hudu wannan nasara hatta tattaba millatahum insha Allah babu lokaci naga sun ce min lokaci ya cika ko abinda mu karanta na dida Allah shi ba mu lada zan yi ta mala Idris Allah shi gari da rahama yace gobe kowa ya zo da wuri Allah cika mala Idris zamu karanta wannan ayan mu fassara wannan ainihin hadisi ko kuma asar sannan mu ci gaba da tafsiri insha Allah subhanaka allahumma rabbana bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh